نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne, wanda ya daidai da daren 6 ga watan Jumadar Sani, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429, daidai da 8 ga watan June shekara ta 2008. Wannan shine kaset na 13 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Taken karatun dai kamar yadda aka sani shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Kafin mu fara ainihin karatun, akwai tambayoyi da muke dan son mu shigar da su kamar haka. Mai tambayar farko yace, nayi bayani dangane da cewa majuju ƴaƴan Annabi Adam ne. Shin su ma akwai shari'a a kan su, wato irin ta Allah madaukakin sarki kamar yadda take a kanmu? Haka take. Yadda yake wajibi ne mu bi shari'a, su ma haka suke wajibi ne su ainihin bi shari'a. Babu bambanci, sai dai kawai su Allah madaukakin sarki ya sa akwai kafirci da fasikanci da zalunci a cikin su ne da yawa, kuma Allah zai musu hisabi. Kamar Dajjal ne, Dajjal ma ɗa ne daga cikin ƴaƴan Annabi Adam. Duk waɗannan hadisai ne sahihai, suka tabbatar. Za mu zo mu same su a cikin wannan littafi na Al-Imam Al-Bukhari insha Allah. Wannan yace dan Allah ya yi mishi bayani dangane da wannan hadisi da yake cewa daga Abu Huraira, Allah ya ƙara mishi yarda, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama, la adwa wala tiyara wala hamma wala safar. Yace muttafaqun alaihi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce la adwa. Wato abin da wannan kalmar take nufi shine wata cuta ba ta iya tashi daga jikin wani ta koma jikin wani sai da izinin Allah. Shine sai Annabi ya kore, ya ce la adwa, wato babu wata cuta da take iya tashi. Kamar wani yana da tuberculosis, yana da tarin fuka, sai a ce wani ya saka wa wani, sai Annabi ya ce a'a, ba haka bane, sai dai a ce Allah ya saka wa wani. Abinda hadisi yake so ya kore shine ba ita cutar ce take tashi da kanta ta tafi ba, Allah ne in ya nufa cikin izinin Allah sai ta tafi. In ba haka ba, zaka ga ɗa da kuturuwa ta haifa, sai ka ga an haife shi lafiyayye. Saboda haka babu wata cuta da ke iya tashi daga jikin wani ta koma jikin wani sai da izinin Allah. Shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la adwa, wato babu ainihin transmission tsakanin cututtuka wannan ta tafi ta, a'a sai dai in Allah ne ya transmitting din ta, ma'ana sai dai in Allah ne ya dauke ta ya yada ta. Sannan sai ke ina zuwa ta kun wala tiyarata, sai kuma yace wala tiyarata, kuma babu canfi. Kace ka fito kaga kuturu, kace yau da sa'a, kaga makahu, kace yau ba sa'a, babu wannan a musulunci, babu tiyara. Sannan sai yace wala hamma, babu kuma ainihin hamma, wato wani mai mugun nufi da zai iya yi maka wani abu da kambin bakan shi, ko da maita ko da wani abu. Nan ma sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu, mana duk wani mai mugun nufi, mai asiri, mai wani abu ba zai iya yi maka ba sai da izinin Allah. Dan haka ba shi ne ya isa ba, don haka sai Annabi ya kore abin. Ka dauka duk wani abu da ya same ka, to Allah ne sai ya same ka ne, shi wannan ya zama sababi ne kawai. Sannan sai ya ce wala safar, babu safar, wato babu canfa watan safar, a ce watan safar wata ne mai nahisi, mai bala'i. Ba a yin aure a cikin shi, saboda aure ba zai karko ba. Ba a yin ciniki a watan safar ba, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kore. Waɗannan abubuwa ne da suka shafi jahiliya, dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya muƙabalance su da babu. Ina fata an gane, dan a cire jahiliyar da ke cikin zukatan mutane. To wannan hadisin aka dubi zahirin abin da yake cewa la adwa, babu wata cuta ta tashi ta koma ainihin jikin wani, sai kuma ka ɗauko wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa firra minal majzumi firaraka minal asadi, idan ka ga wanda yake da cutar kuturta ko da wata cuta wadda kake jin tsoron kar ta hauka, kamar tuberculosis ko wanda yake da tarin fuka ko makamancin haka. Annabi yace ka kwashe da gudu kamar ka ga zaki. To yaya za a hada waɗannan maganganun guda biyu? Anan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana alakanta abin ne daidai da gurgurdan imaninka. Idan ka ga abin da zai sabbaba maka cuta to ka kauce, amma ka san cewa gudu din ba shine zai raba ka da cutar ba sai in Allah bai nufi ta same ka ba. Amma sabab, ana kaucewa dukkan sabab, duk abin da zai sabbaba maka cuta to ka kauce mishi, shine hadisin yace ka gudu. To in ka gudu din ko baka gudu ba sai cutar ta same ka kuma fa, sai ka ce to la aduwa, ba cutar ce ta same ka ba, Allah ne ya nufin ta same ka. Ina fatar kun gane. Allah ya taimaka. To sa'annan wannan kuma sai ya sake cewa gashi an yi magana akan cewa fada da kafirai shine jihadi, domin jiya mun yi magana akan cewa fitina ita ce fada tsakanin musulmi da musulmi kada ka shiga. To fada da kafirai kuma fa, to sai yake cewa an ce tunda shine jihadi, to irin rikice-rikicen da ke faruwa a Kaduna, Jos, Zangon, Katsina, za mu iya kiransu jihadi? Haƙan su ne ma asalin jihadi. Abin da ya sa su ne asalin jihadi shine kafirai ne suke tashi su afkowa musulmi, shine asalin jihadi. Ina fatan mun gane, domin wannan jihadi ne ad-difa'i. Irin wannan jihadin in ya faru a gari, hatta mata da yara ba a ɗauke musu ba da gwargwadon ikonsu. Misali, muna zaune lafiya kawai sai a ce ga kafirai nan sun fara kashe mutane daga ina, daga sabon gari sun iso PZ, to mu da ke nan tudun wada ba cewa za mu yi to mu kuma mu yi gaba ba mu gudu, a'a, kowa zai shirya ne ya ainihin tinkare su kafin a ce sun hauro gada kubanni mu je mu fara dandaka su, ba za mu bari wai sai sun zo nan ba, domin labari ya tabbata cewa can sun fara barna. To wannan shi ake kira al-jihadu difa'i, wato jihadi na kare kai. To wannan wajibi ne, wajabcin kuma, har ma ba a neman izinin wani wanda yake uba ne ko uwa a kan shi, domin yanzu hujumi ne, kafirai sun afko ne. Na haka irin wannan rikicin da kafirai za su kulla haka, siddan sai su shirya cewa sun fahimci ranar juma'a musulmi ba sa zuwa masallacin juma'a da makami, na haka je a tura wasu 'yan mata tsalo-tsalo masu guntun siket su bi tsakiyar sahu-sahu na musulmi, domin idan wasu musulmi sun harzika to kawai sai a ci gaba da harbin su da bindiga. Kun ga tsogala ce aka yi. To a irin wannan halin ba cewa za a yi wai ai wannan kafirai duk kafirin da yake irin wannan ba shi ake kira kafirin amana ba, sunan shi kafiri al-muharib, kafiri mai fada da musulunci, kuma wajibi ne a tashi ai fada da shi da gwargwadon irin wannan fadan da yake yi. Saboda haka irin waɗannan rigingimin da ke faruwa jama'a, babu ko shakka cewa in an shiga to wajibi ne, kuma wajibi ne in ya taso a shiga din, kuma bai halatta a saurara akan haka ba, dan komai ba fada ne ake shiryo shi don me? Domin kadai ainihin a rusa musulmi da musulunci. Saboda haka duk inda kuka ji ci ai ba ma wai a ce an fado muku ba, a kuna nan in kuka ji cewa an fadawa Zangon Katsina, wajibi ne ku je ku kai gudunmawa. Kuna nan kuka ji an fadawa Jos, wajibi ne ku je ku kai gudunmawa. Ba wai ku jira sai ma abin ya zo ya riske ku ba. Dan haka muka ce in kuna nan tudun wada kuka ji cewa an tinkari sabon gari, ba ku bari abin ya iso muku, za ku je ne ku tinkare su a can ku tarba wa mutanen sabon gari din. Ina fata an gane. Dan haka irin wannan da take faruwa babu shakka, idan kafirai sun afko musulmi to wajibi ne ainihin a afka musu, domin a tare ainihin wato mutuncin musulunci. Wannan yace mene wannan, kamar mace ce take cewa meye hukuncin namiji da ya saki matan shi da ciki? To anan mai wazazzaganci ta yi, matar shi za ta ce sai ta ce matan shi, sai zama guda ɗaya kenan. Maiwa kuma Hausa ce ta yi, amma jam'i matan shi duk yana iya ɗauka, yana ɗaukan fuska biyu, ma'ana matan shi ne guda biyu ko uku ko hudu sai ya sake su suna da ciki. Ya halatta matar shi ce kwa ɗaya sai ya sake ta tana da ciki? Ya halatta ya yi saki daidai da irin lokacin da Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda. Idan za ku saki mata, ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallama da kai da jama'arka, ku sake su li'iddatihinna, a lokacin da ya cancanta a sake su. Menene ma'anar lokacin da ya cancanta? Shine li'iddatihinna, shine lokacin da ka sadu da ita ta haila, jinin haila ya dauke ta tsarkaka kafin ka sake saduwa da ita bayan tayi wankan haila, to wannan lokacin yayi daidai ka sake ta, don ya bayyana cewa ba ta da ciki. In ba haka ba fa, ka bari sai ciki ya bayyana, ya fita karara tana da ciki, sai ka sake ta. Amma sakin mace a ɗayan halaye guda biyu bai halatta ba. Halin farko shine sanda ka sadu da mace, ciki bai bayyana ba, kuma bata yi haila ta ɗauke ba, to a wannan lokacin ana cikin duhu, ba a san wanne yanayi take ciki ba. To wannan ba shine lokacin da Allah yake cewa fa talliquhunna li'iddatihinna ba. Abu na farko kenan. Hali na biyu shine halin da wannan mata tana cikin jinin haila jage-jage, to ba a saki a wannan halin har sai ta tsarkaka kafin a sake saduwa da ita bayan tsarki, to sai a sake ta. Ina fata an gane. Don haka wannan da ya saki matan shi, in ana maganar ya halatta ko bai halatta ba, yayi saki a daidai lokacin da ya halatta ko bai halatta ba, yayi saki a daidai lokacin da ya halatta yayi saki. Ina fata an gane. Wannan kuma yace dan Allah, wasu sunaye ne Allah ya fi so wajen addu'a, neman biyan bukata a wajen Allah. Wassalam. Wato kowace addu'a za ka yin ka kira wani suna daga cikin sunayen Allah, babu laifi, yayi daidai. Innama dai kawai malamai suka tsara cewa saboda yadda aka ga usulubin alqur'ani da kuma usulubin addu'a a cikin sunna, kowace addu'a ana son ka ɗauko wani suna da ya zama munasab. Misali, wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal bayt wa isma'ila wa isma'ilu rabbana taqabbal minna, kaga addu'a suka yi. Annabi Ibrahim sun fara ginin Ka'aba da shi da Isma'il, sai suka fara da ya Ubangiji ka karba mana wannan aiki namu, sai suka ce innaka anta sami'u al-alim, ya Allah kai mai ji ne kuma mai ilimi ne. Kaga anan suna so ya karba, suna so ya saurare su, to ya Allah kana jin mu, kuma ya Allah kana da ilimi. To a irin wannan halin sai suka yi munasaba da wannan. Ina fata an gane. To ana son ka rinka duba sunayen waɗanda suka ainihin wato su yi kusanci da buƙatar ka. Amma ba haka ba, kowane suna ka kira, to insha Allahu ta'ala yayi daidai. Kul du'a Allah ko au du'a Rahman, ayyama tad'u lahu al-asma'ul husna, duk wanda kuka kira. Wannan yace, to wannan ga alama budurwa ce mai tambaya, tace malam wanda iyayensa suka hana shi yin aure, bayan ya samu wanda zai aura, to ya zai yi? Sai ta daga magana zuwa ga wanda zai mata maganin abin da ya dame ta, kamar ki samu wan mahaifinki ko wan mahaifiyarki ko malamin mahaifinki ko wani mai gidan shi, sai ki je sai ki nuna ga bukatarki, ga kuma kin samu wanda kike so a aura. To amma in abin ya ci tira, in ana magana tsarin shari'ar musulunci ne, ba al'ada Bahaushe ko da Bafulatani ba, sai ta je ta samu alƙalin musulunci sai ta gaya mishi. Shi alƙali yana da matsayi biyu a cikin addini, yana da matsayi na malanta, yana kuma da matsayi na wakilin hukuma. Shi yasa wata yarinya rikici ya rikice mata irin wannan a Kaduna, ga miji ta samu za ta aura, ubanta ya ce sai dai ta samu Bafulatani. An samo Bafulatani ya ce sai mai digiri. An samo mai digiri ya ce a'a, ba na Arabiya ba, digirin boko. Shi ne sai yarinya sai ta aiko tana cewa wai yanzu babu malami ne, wai Abubakar Gumi ba yana daura wa ƴaƴa aure ba? Nace gaskiya ne. Sai nace amma Abubakar Gumi ba malami bane kadai, shi malami ne alkali. Sai nace mata a tsarin musulunci da rayuwa, da alkali da soja, jami'in tsaro kenan, ko sun yi ritaya to suna nan makale, duk sanda ta rikice soja zai iya sa kakin shi. Daga ga sarkin musulmi Muhammadu Sadaba da ta rikice sai ya sa kaki ya hau tanka yaki ya je rusa gidan yan Shi'a a Sokoto, to shi soja ma'ana baya cire kaki har abada, sai dai in mutuwa ya sai a sa mishi na lahira, likafani kenan. To haka alkali Abubakar Gumi ya dade da ritaya, ya fi shekara 30 da yin ritaya, amma har ya mutu shi alkali ne. Don haka duk abin da ya kama zai iya sa riga alƙalanci a falan shi, ma'ana sai mai da falan shi kotu. Don haka ina daga cikin bambancin Abubakar Gumi da sauran malaman Najeriya shine shi malami ne kuma alƙali ne, to har abada yana da wannan matsayin. To alƙali ma haka yake, shi malami ne kuma wakilin hukuma ne. Don haka idan mahaifinki ya ki miki aure a halin kina bukata bayan kin bi hanyoyi da suka kamata, to yanzu zaki je ki kai wa wani malami ne wanda yake da hukunci a hannu, to yanzu sai a aiko alƙali yana kiran shi. To anan ba wai abin da Hausawa da Fulani suka dauka cewa ai ta kai uban ta wurin alƙali a ci mutuncin shi ba, ta je neman maslaha ne. Don haka sai shi alƙali sai ya dauki ɗayan matsayi biyu, duk wanda ya dauka daidai ne, ko ya dau matsayin malami sai ya aika sai a kira mahaifinki a zo a zauna a gidan shi alƙalin, to yanzu a matsayin malami kenan, a zo a zauna sai ya mishi nasiha, ya mishi ayoyi, ya jawo hadisai, ya mishi wa'azi. In ya ji shi kenan, in ba haka ba fa, to sai kuma ya dau matsayi na alƙalanci, sai ya kai mas'alar sai ta zama kotu. Yanzu kin kawo ƙara kenan, to ya ta kai ubanta ƙara a kotu domin maslaha ta addini, ba laifi bane jama'a. Amma na san Fulani da Hausawa ba za su yadda da wannan maganar ba, amma mun san abin da ya zo daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne doka. A cikin musnadul Imam Ahmad da sunan Abu Dawud, a cikin akwai hadisi sahihi da ya ta kawo ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita yanzu ba akan an ƙi mata auren ba ne, amma yi mata auren ne, amma sai aka yi auren huce zuciya da ita. Ma'ana mahaifinta yana da yaya, sai yayan mahaifinta ya tafi nema wa ɗan ainihin wato ɗan uwan shi aure. Da je sai aka yi musu cin mutunci, aka hana su auren. Da je zafi kawai sai ya zo ya ce, to ai ni ma ina da ya a gidana, kawai sai ɗau Allah maɗaukakin sarki. Sannan wanda yake da hukunci a hannu zai iya yin duk yadda Allah ya ce. Da aka zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka kira ainihin mahaifin, ga abin da ƴarka ta ce, haka ne? Sai ya ce, haka ne, gaskiya ne yadda ta faɗa. Ce na'am, to yanzu kam na amince tunda dai ka nuna mishi matsayin shi cewa iyaye su san irinmu. To irinmu dinnan shine sai malamai suka yi sharhi, al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim a cikin littafin Tahdhib as-Sunan, wanda sharhi ne na Sunan Abi, ya nuna kenan cewa da ake yi budurwa iyaye na da izini a kanta, shi ana magana budurwar da bata mallaki hankalin kanta ba, wadda bata balaga ba, amma budurwar da ta balaga uba bai daura aure kawai ka ice ai gashi nan ya bada ita azizan lallashi, amma in ta tubure to sai ka batta akan abin da ta tubure, don yanzu shari'a ta mallaka mata. Don haka daga baya sai ta ce to ta karba abin da babanta yi, amma dai ta nuna mishi yadda matsayin iyaye yake ga yaya irin wannan. Saboda haka ke da kike secondary, kin gama FCE, kin gama diploma, kin gama Arabic Hausa, kin gama degree, kin yi master, kin yi PhD, to wannan kuma mallakar harkarki a kanki take. Don haka idan ya ta kai matsayi irin wannan da na bayyana na ƙarshe, wato ta balaga, to wannan kai tsaye Kongo sun san tuhfatul hukami, ya ce hukumul hakim yarfa'ul khilaf. A irin wannan halin tana zuwa wurin alkali ta bayyana mishi, alkali zai iya mantawa da mahaifinta ya ce waye kike so, ta ce wani ne ya kira shi kawo sadaki a daure, ya nuna mahaifinta cewa wannan yafi baka da cikakken iko akan ta don ta kai wani matsayi na rayuwa. Idan uban ya kafe akan haka, sai alkali ya zartar da irin wancan hukunci na shi ya aurar da ita shi da kanshi alkali. In kuma uban ya saurari nasihar, ya sa kuma wato sallan nafila wai ana yi mata ikama ne, a ba a yi wa sallan nafila ikama, kuma za a iya cin abinci da wanda baya yin sallah, wannan kuma za a taimake lai ne ainihin a ƙaurace mishi, amma kuma ƙaurace mishin za a dubi shin za ta yi fa'ida. Idan za ta yi fa'ida sai a ƙaurace mishi, in ba za ta yi fa'ida ba sai kuma a ɗauki ainihin wani matakin. Sannan kuma magana taimaka mishi, wani irin taimako? Idan taimakon zai ja wanda ya ce mu dai samari babban abin da yake hana mu aure shi ne tsawala sadaki a badun akwati, ko amma tsawala sadaki. Na'am, al-Imam al-Hakim ya ruwaito hadisi kyakkyawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa aure mafi albarka shine wanda sadakin shi ya fi sauki. Don haka iyaye ku sauƙaƙa wajen tsawala sadaki din, kuma ina bada shawara su ko masu kuɗi su shigo cikin mamai ne waɗanda suka cancanta, muka ce da ta bana manufin sai 'yan shekara 50 ko 60, a cikin 'yan shekara 20-25 ma akwai dattawa. Sai wani attajiri ko wani mai hali sai ya ce ga naira 500,000 ko miliyan ɗaya a aji duk mai littafi almi'an nabawiya menene 150 hadisa, yazo ya kafa ainihin wato jam'iyya ce khairiyya, wato sto ne na alheri ko me ake tattara daga ciki har da kayan aure. Duk abin da kake bukata zan allowance a rinka baka kai da ita, sannan sai kuma a karbi takardun shi ko kuma a rinka nemo mishi aiki a cikin waɗannan lokacin. Sai kaga ana turfa musu asiri samari maza da mata, wannan a ƙasar Makka ne muka ga haka. Ya kamata a samu akwaikwai, wannan zai zama mana alheri jama'a, domin fitin yawan marasa aure a Saudi Arabia sun fi yawan marasa aure a nan, saboda aure a cikinsu ya fi zama fitina. Kwai al'adu da suka shigo su waɗanda yake sun saba ma addinin Musulunci. Wani yaro mata ta gallabe shi da Ramadan ɗin nan ya same ni dabab, wai daggal bab, wai in ka zo shi ne na gani ina so, wai daggal bab, wai kana kwankwasa kofa. To daggal bab ɗin nan zai maka auren mata uku a Najeriya, saboda gwalagwalai ne za ka siya ka zuba a wani faranti mai tsadattiya da aka buga lissafin daggal bab ɗin nan, shi kanshi fitina ne, ba yi cikin lissafi kuma ba a zo akwati ba fa. Ba a zo akwati ba, ba a zo sadaki ba, ba a zo kudin na gani ina so ba. Wannan daggal bab sunan shi, ita za a ba akwai abun hannu na zinare, akwai na wuya, akwai kudi kamar riyal 3,000. Wato ba a yin wata sallah bayan sallar subahi, yaya bayanin su zamu zo mu same su hadisan da suke magana ba a yin wata sallah bayan wata sallah asuba, wanda suke magana sallah mara sababi. Amma idan a ce ka zo baka samu sallar, aka iya tahiyatul masjidi, kaga duk waɗannan salloli ne masu dalili. Ko kuma bayan sallah asuba ka zauna za ka yi karatun alqur'ani a masallaci, sai ka je alwala ka takari, ka tashi ka je kai alwala. To ana son duk sanda kai alwala kafin ka zauna ka ci gaba da wata harka, ana so ka buga koda nafila, wasu su yi wata sallah. To yana tambaya ne akai, mun yi bayani a lokutan baya can ba su halatta ba. Duk waɗannan masaloli za mu zo mu same su, akwai inda Bukhari zai ba mu dama mu zo ainihin mu tattauna su insha Allah. Don Allah su musulunci idan suka yi alkawari cika alkawari, wato teloli da masu kwado da linzami kenan, da kafintoci masu yin kabad na aure, kaga mai mene idan shi wanda ya alkawarin mai kula da addini ne ba, sai ya ce to kai kuma ustaz yaya zahara al-fasadu fil barri wal bahri, sai ka yi da saba alƙawari, shi kuma kafinta matsalar shi dai a sa rana gobe za a kai yarinya a ce ba a gama ba, a neme shi a rasa. To ire-iren waɗannan fitintunu dai suna nan ga masu aikin hannu, kowa riga san su. Ko mai gyaran rediyon ka kai mishi, shi kuma a neme shi a rasa, ko a ce rediyon ta bata ko wani abu. To al-Imam al-Bukhari yace babun man kariha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fin nari min al imani, babin da ke bayani. To kyamar kafirci din nan jama'a a aikace ne da baki zaka yi da zuciya zaka yi, na daga cikin abubuwan da ahlus sunna suka kididdige akan cewa imani ne. Kyamar kafirci jama'a, lallai ne mu ji kyamar kafirci, kada mu so kafirci. Sani da cewa a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa maƙiyinka ka kishi kana mai taka tsantsan, dan ya iya juyewa ya zama masoyinka, masoyinka ma ka so shi da taka tsantsan dan zai iya juyewa ya zama maƙiyinka. A ƙarƙashin sallar juma'a sai wani kafiri ya zo wucewa tun a zamanin nan da ciko ya tara su ma dam, ga high heel ya hau takalmi dogo, ga katan falungo, ga bakin glass ya taho, ma'ana ana cewa wannan ciko Maroko a wannan lokacin, gayu ne ya gama haduwa ko limamin Ka'aba gaban Malam Nasiru mai faci, inda yake faci yanzu a wajen Benin Street. To masallacin juma'an kwa kaga yana can, amma sahu ne ya kawo gurin daidai inda masallacin Ansaruddin yake a yanzu kenan, ko Ansaruddin ne ko a daidai inda saitin wannan masallacin yake a daidai lokacin. Ya rasa hanyar da zai wuce sai ya tsaya gayu haka, sai ya dan karkace haka yana jiran a yi sallama a bashi. Ai kuwa ana sallama sai aka hau shi da duka, sai da aka yi kasa-kasa da shi a wurin, aka sa shi kuma yi sallah. To kaga hanya ce ta nuna kiyayyar kafircin. duk sanda ka samu hanya kuma da zaka toshe kafiri karye wani bayani na kafirci wannan ma kiyayya ce saboda haka kiyayyar ba tana nufin fada ko duka ko zagi a hanyoyi ne ake bi ina fata man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah kama yakrahu an yulqa fin nari usanna shi kuma malamin shi shine al-Imam Abdul Wahhab al-Thaqafi shi kuma nashi malamin shine al-Imam Ayyub daga ainihin Abi Kilaba annan kuma malamin Imam al-Bukhari shine Sulaiman ibn Harb malamin shi shine Shu'ba ibn al-Hajjaj nashi malam tahammul iri da babu duk inda kaga ya maimaita akwai wani bambanci wanda zai kara maka ilimi wanda a can babu anan akwai ko anan akwai a can babu saboda haka yake cewa wannan hadisi ya samo shi daga Qatada daga Anas Allah ya kara mishi yarda in tattare da shi to ya samu zakin imani ya dandani zakin imani alama ta farko man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wanda ya kasance Allah ke kaunar wani bawa ba dan komai yake son shi ba sai dai saboda Allah Allahu akbar wa man yakrahu an ya'uda fil kufri da wanda ke kyamar komawa cikin kafirci ba'da iz anqadhahu Allah bayan Allah ya kubutar da shi da gaskatuwa akanka na'am a zahiri baya gaskatuwa akanka amma an duba asali fa dukkan musulmi yana fuskantar hadari da barazana ta ridda ko ta kafirci to wannan a wannan halin kenan sai ya zal asnam ya Allah da ni da ƴaƴana ka nesanta mu daga bautar gunki shi bai bautar gunki ba ƴaƴan ba su yi bautar gunki ba amma me yake roƙon Allah Allah ya nesanta shi daga kuma alamar imani da za ta bayyana gare ka ka zama ka dandan wannan zakin imani da manzon tsira annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana akai Allah madaukakin sarki ya taimake mu abin da yasa Bukhari ya kawo wannan hadisi da alakar hadisin a zahiri take domin dama muna karatu amali to babin da ke bayani akan fifikon masu imani game da ayyuka al-Imam al-Bukhari kenan wannan raddi ne ga murji'a in Allah ya bamu dama a yau muna da lokaci zamu dan tattauna kadan daga irin aqidojin murji'a wato murji'awa wasu fitina aiki wannan fitina ce wannan bala'i ne na biyu suka ce babu bambanci tsakanin masu imani suka ce da bakin kafiri a yau zai musulunta to darajar shi daya da annabawa imanin shi daya da annabawa shi yukan da gwargwadon yadda aikin wane yake kasa da wane ko aikin wane ke sama da wane to da gwargwadon yadda suke fifikon juna da haka wannan ya nuna kenan akwai mufabala tsakanin mu'minai ko to akwai kuma mufabala tsakanin ayyuka ko to amma aqida cewa imani abu ne a tsaye kikam baya gaba baya baya sannan kuma bai da alaka da aiki in dai kai shi ko ba kai aiki ba matsayin ku ɗaya da annabawa wannan magana akwai ganganci a cikin ta shi yasa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه تونا كما تنبت الحبة أو الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال shi tun yana karami har ya zama babba wannan mutum shine almajirin da yafi kowa kusanci da Imam Malik dan haka wanda yafi kowa sanin Maliku a duniya shine wannan Isma'il din yana tare da Imam Malik har lahaza ta karshe shi yafi kowa sanin Imam Malik wannan duk wasu labarai da suka shafi keke da keke game da Imam Malik to daga wurin Isma'ilu aka ji to shi Isma'ilu din ya karanto muwatta a wurin ainihin wato Imam Malik malami na maka cewa ya taba koyon muwatta batun da yake sai ce ala gafata malam nazo ne in koyi karatun da ka koyo daga wurin Imam Malik sai Imam Isma'il ko kuma Ibn Wahab ko wani daga cikin almajiran Imam Malik sai ba shi kwadda riwaya iri wanda in wani hadisin ka duba shi baka same shi ba a cikin muwatta in ka gan shi a cikin Bukhari yana tabbatar maka cewa yana cikin muwatta, sai dai muwattar da ta zo maka riwayarka. A cikin wannan riwayar, muwattar mutanen gabas, riwayar Yahaya ibn Yahaya At-Taimi, ita ce za ka ji Imam Muslim yana koyo karatu a wurin almajirin Imam Malik, sai ka ji ya ce haddathani Yahaya ibn Yahaya qala qara'atu ala Malik. Wannan muwatta babban malamin hadisin duniya Al-Sheikh Salim ibn Eidin Al-Hilali sai tattaro waɗannan muwaddodi gaba ɗayan su sai haƙaƙa mana su a cikin mujalladi biyar. To duk wani hadisi wanda Imam Malik ya ruwaito shi a wata muwatta wadda a wata babu ya kastattara ba, haka ake so wajen ilimi ka zama kana da naci, ko ɗan yaya ne karka ba abu, ka ji cewa wani ya ɗan san abin da baka sani ba, ko yaya abin yake je ka samu wannan abu, sai ka haɗa wata ran zai maka rana. Isma'ilu ya ce Al-Mazini tabi'i ne, ya ce an Abi Sa'id Al-Khudri, daga sahabi Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, Allah ya ƙara mishi yarda. Sahabi Abu Sa'id Al-Khudri yana daga cikin ƙananan yara waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbo alaihi wa alihi wasallama, kala yace ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi yace yadkhulu ahlu al-jannati al-jannata, yan al-janna za su shiga al-janna, wa ahlu an-nari an-nara, yan wuta za su shiga wuta. Thumma yaqulu Allah ta'ala, to annabawa da salihai da duk waɗanda Allah ya ga ya cancanta ya ba su izinin su fitar, sai ce ku shiga cikin wuta wanda duk kuka samu yana da imani daidai da ƙwayar komayya, ita da ƴaƴanta da jikokinta anan suke rayuwa, saboda ƙanƙanta baka ma taɓa damuwa da su, baka ma san da su ba, ita ce halitta mafi ƙanƙanta. Don haka annabi ya misali da ita, wa mala'iku ko masu ceto ko annabawa ko salihai su je su fito, kuma ya haye waɗanda imanin nasu ya mamaye ba sa aikata zunubai balle su je wuta. Don haka kun ga akwai tafadul kenan, akwai titiko tsakanin mu'minai, ko kun gane jama'a? Sai yace fa yukhrajuna minha, sai a fito da su ire-iren waɗannan daga cikin wuta din, qadiswaddu, sun yi baki sitik saboda wuta. Subhanallah, wutar duniya ma na kona mutum ka ga yayi baki balle ta lahira. To shikenan fa yulqawna fi naharil haya, sai a zuba su a cikin wata korama wadda ke cike da naharil haya, wato ruwa, ruwan sama. Al-haya, al-haya shine ruwan sama. Sai ce awil hayati, ko kuma ruwan ainihin rayuwa. To wannan kalma sai ce shakka malikun, maliku ne yayi shakka. Shin a cikin hadisin ya ce naharil haya ne, wato koramar ruwan sama, koramar da ruwan sama ke tattara a ciki, ko kuwa ya ce ne naharil hayati, koramar ruwan rayuwa? Kun gane? Sai maliku ya shakka tsakanin kalmomin biyu. Fayambutuna, in aka zuba su a cikin wannan ruwa sai su bubbugo sai su fito, kama tambutul hibatu, kamar yadda ciyawa take ainihin fitowa fi janibi saili, ta bakin kogi. Wannan hibatu din jama'a ciyawa ce wadda take da wani irin ban mamaki, wata irin ciyawa ce a bakin kogi, idan aka yanke ta yanzu da safe kafin yamma sai ka zo ka samu ta fito. Shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya misali da ita, yanzu nan za a fito da su daga cikin wuta, sun kone sun yi baki sitik, amma ana zuba su a cikin wannan ruwa, in aka fitar da su shikenan sai su dawo subul. To mewa ba za ka iya gane ba? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kamar yadda ciyawar bakin kogi za a yanke ta yanzu kafin an jima sai ka ga ta dawo ta yi lup-lup, shine misalin da ya musu. Saboda sahabbai jama'a suna rayuwar ƙauye, suna rayuwa tsakanin koguna da makamantansu, tsakanin sahara da raƙuma, yasa kaji Allah madaukakin sarki yake musu misali. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, wa ila as-sama'i kayfa rufi'at, wa ila al-ardi kayfa sutihat, wa ila al-jibali kayfa nusibat, ba sa kallon raƙuma ne yadda aka halicce su, su kalli sama yadda aka shimfiɗa, su kalli ƙasa, su kalli duwatsu yadda aka kafa su, saboda tsakanin waɗannan abubuwan suke rayuwa. Haka ƙwararren malami yake, duk sanda zai misali yana wa ɗaliban shi misali da abin da ke kusa da su ne. Yanzu zaka zo kana karantar da geography, kana cewa Mount Everest, Mount Everest in ka tashi sai ka ce wa yara kun ga ainihin dutsen Kufaina? Eh, to dutsen Kufaina kun gan shi? Eh, babba ne ko? Sai a ce to Mount Everest ya fi shi. Sai su ce tap.
to sun fahimta kenan. Amma ka ce wani katotan dutse ne, kai ta kwatance sai yaro ya rinka tunani irin dutsen da baba shi ke zama a kofar daki take alwala ne. Amma sai ka nuna mai abin da ya sani na kusa da shi, sai ya gamsu, sai kai mai kwatance da shi. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To shine sai yake cewa kamata butul hibatu, kamar yadda ciyawa take bubbugowa a bakin ainihin asail, makwararen ruwa inda ruwa yake wucewa. Alam tara annaha takhruju safra'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba ku ga ita wannan ciyawa tana fitowa ba, safra'a wato tana da haske multawiya, sannan ga ta nan ainihin tana da ni'ima a jikinta, amma yanzu aka yanke ta, amma sai kaga ta bubbugo. To haka ɗan wuta jama'a da Allah ya so su da gafara, saboda suna da imani dai da ƙwayar zarra, in aka tashi sai a fitar da su nan take a zuba su cikin ruwan, sai su dawo subul-subul, sai ka gansu yalo-yalo kamar ma ba su taɓa shiga wutar ba. Allah kenan wanda yake da azaba kuma yake da rahama. Ina fata an gane. Qala Wuhaybun, malam Wuhaybu yace haddathana Amrun, mu kuwa Amru ya bamu labari yace da mu Al-Hayati. To kun ga anan Imam Malik almajirin Amru ne ko, Wuhaybu kuma almajirin Amru ne. To Imam Malik ya yi shakka a riwayar shi, yace Naharil Haya aw Al-Hayati ko, aka ce shakka Malikun ko, sai aka samu wata riwaya daga Wuhayb, shi ma almajirin Amru dan ya Haya almazini ne, shi ko sai yace a tabbas malam yace Al-Hayati ne. Yanzu kun ga yayi ta haƙiƙi kenan. Ina fata an gane. Wa qala, amma kuma shi a cikin tashi riwayar al-Imam ainihin wato Wuhaybin daga Amr din, sai yace me, sai yace khardalin min khairin, wato ƙwayar zarra ta alheri. Amma kun ga anan bai ce ta imani ba. To me yasa Bukhari ya gabatar da riwayar Imam Malik wadda akwai shakka a cikin ta akan riwayar Wuhaybu wadda babu shakka? Saboda riwayar wadda ta zo da shakka a ciki ita ce za ta biya mishi bukata, don ita ta ce min khardalin min imanin, kuma yana magana akan tafadulu ahlil imani ne, wacce riwaya kuwa ta ce ne khardalin min khairin. Ina fatan jama'a sun gane. To jama'a ga karatu ya karatu, kuma ga Allah yana saukar mana da rahamar shi ta ruwan sama. Ba mu saurara a nan in Allah ya so, sai gobe in muka zo sai mu dora mu karasa wannan ainihin kasar din, in ya so kuma sai mu ainihin abin nan, sai a ci gaba da sabon kasar insha Allah. A goban ma idan an yi ruwa to sai kuma jibi talata a zo, talata ma an yi ruwa to sai kuma a zo Laraba insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن جماعة المسلمين بس من تابع منا cikin karatu jiya sai lokaci ainihin ya kure mana, dan haka zamu karasa karatun yau wanda shine ainihin kasar na 13, sannan kuma sai mu dora kasar na 14 insha Allah. Idan ba manta ba, muna karkashin babu tafaduli ahlil imani fil a'mali, a inda al-Imam al-Bukhari ya kawo mana hadisin farko wanda shine hadisi na 22 a cikin jeren giyar hadisin wannan littafi. A yanzu sai ya ce qala haddathana Muhammad ibn Ubaidillah qala haddathana Ibrahim ibn Sa'd an Salih an ibn Shihab an Abi Umama ibn Sahal annahu samira yaqulu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. Al-Imam al-Bukhari ya samu wannan hadisi da ainihin isnadin shi har zuwa kan sahabi Abu Sa'id al-Khudri, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace baina ana na'imun,
ina nan ina kwance ina bacci a wani lokaci, ma'ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai baiwa sahabbai labarin wani mafarki da yayi da wasu abubuwa waɗanda ya gani a ciki. Anan ne malaman na Hausa suka ce wannan ya nuna kenan ya halatta amfani da baina ba tare da iz ta zo ba, don gashi ya ce baiti baina ma ana na'imun iz kaza ba, sai ce baina ana na'imun ra'aitun nasa, ina cikin bacci wani lokaci sai naga jama'a yu'raduna alayya, ana ainihin wuce da jama'a ta gabana, wa alaihim qumusun, suna saye da taguwa, riga doguwar taguwa, minha ma yablughu asudiyya, daga cikin rigunan nasu wani rigar shi ta kawo mishi iya nono, ma'ana daga saman kafadar shi ta rufe mishi iyakan nonon shi. Wannan ya nuna kenan ya halatta amfani da kalmar asudiyya, ma'ana nono ga namiji da mace, ba wai sai mace ba kawai, domin namiji ma yana da nono, sai dai baya tsirani girma irin yadda na mace yake ainihin tsira. To sai naga cewa wani wasu cikin jama'ar tagoyin da ke jikinsu iyakacin tagoyin kawai zuwa nono, wa minha ma duna zalika, wasu kuma sun ainihin wato wuce haka, wa urida alayya Umar ibn al-Khattabi, to ana nan sai kuma aka zo aka wuce da Umar dan Khattabi a gabana, wa alayhi qamisun yajurruhu, shi kuma yana saye da ainihin taguwa wadda ta yi tsawo har ta zuba ƙasa, Umar yana janta. To iyakar mafarkin kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace mafarki yayi sai ga ana mishi faretin mutane, mutane na ta wucewa ta gaban shi, wannan da riga ya sanya taguwar iyakar inda ta rufe ta dan yi ƙasa kadan, wani haka haka dai, amma Umar sai zo ya wuce shi ta shi riga har ta zuba ƙasa har yana janta. Sai kalu sai suka ce fama awwalta zalika, to wata fassara kai wannan mafarkin, ina ma'anar wannan mafarkin ya rasulullahi ya manzon Allah? Kala, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce addina, ma'ana addini ne gwargwadon yadda kowa yake da shi, haka al'amarin ya bayyana ga yadda Allah zai rufa mai asiri. To ina hujja a ta Imam al-Bukhari a cikin wannan hadisi da ya ce babu tafadul ahlil iman, addini shine imani, imani shine addini. Yayin da ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara wannan irin mafarki da ya gani, ma'ana wani addinin shi, wani imanin shi kadan ne, wani tsakiya tsaki ne, wani da yawa ne irin na Umar, kun ga ashe akwai mufabala kenan, wani yafi wani addini, haka ne ko? To addini shine imani, mahallin shahid na Bukhari kenan. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya maimaita shi a lamba ta 3488 da kuma lamba ta 6606 da lamba ta 6607. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Al-Imam Badruddin Al-Aini wanda ya sharhin Sahihul Bukhari ya dan yi wasu maganganu masu matukar fa'ida dangane da wannan hadisi, shine nake so in dan karanta mana. Ha inda yake cewa bayanu istinbatil fawaid, yace ga ilmomi waɗanda za mu cire daga cikin wannan hadisi. Jama'a wane ne ke cewa wai malaman hadisi ba malaman fiqh bane? Ai ba taɓa samun malamin da zai zama malamin fiqh bai zama malamin hadisi ba, ya zama shirme kenan, sai dai muqallidi. Duk inda muhaddisi yake, inda ya amsa sunan shi malamin hadisi ne, lazimi ne ya zama malamin fiqh, domin ba haka ba kasantuwar shi malamin hadisi ba ta tabbata ba, ma'ana yana karantar da hadisan da baya iya fahimta su, baya iya cire hukunce-hukunce. Amma su waɗanda suke mutafaqqiha, wato ƴan takifan fiqh, abinda suke nufi da malamin fiqh shine wanda ya kale wa ɗaya daga cikin mazhabobin da suka yadda da ita ce mazhabar fiqh, wanda wannan kuma ma ba shine fiqh ba a wurin malamai asalatan, domin abinda malamai suke nufi da fiqh shine wanda zai jawo hadisi ya karanta shi ya fitar da hukunce-hukunce, ya jawo aya ya fitar da ita da hukunce-hukunce, wannan shi ake kira malamin fiqh, ma'ana malamin fahimta, wanda zai ja baki ya fitar da wata fahimta a ciki. Amma wanda wani ya fitar da wata fahimta yazo yana karantawa, wannan ba malamin fiqh bane, ko su malamai ba su taba ce mishi malamin fiqh ba, mutafaqqihi suke ce mishi, dan atabar fiqh, dan takifan fiqh, ma'ana ya haune abin kawai. Dan wani ya rubuta risala kazo ka karanta baka zama malamin fiqh ba, dan ka haddace mukhtasar kana kawo shi da ka, har yanzu a wurin malamai kai mutafaqqihi ne, ba malamin fiqh bane, don wani ne yayi fiqh kai kake karantawa.
kamar wani ya rubuta tafsiri ne Raddul Adhan ko Jallalain ko Qurtubi, sai ka zo kana bi kana karantawa, ma'ana yanzu kai ba kai ne malamin tafsirin ba, mai littafin ne malamin tafsirin, kai karantawa kake kawai. In kai malamin tafsiri ne sai ka ja bakin gundarin bakin ko a ja maka, sai ka fasara, sai ka farfasa ayar, sai ka furfutar, to wannan ne ka zama mufassiri. Ina fatar mu gane. Saboda haka yanzu wannan al-Imam Badruddin al-Aini, al-Imam Shahabuddin ibn ibn Hajar, waɗannan dukkan su malaman hadisi ne kuma malaman fiqh ne, zaka ji sai sun jawo hadisi sun gama, sannan sai ka ji sun ce zikru ma yustafadu fihi, bayani akan fa'idojin da ake samu a ciki, sai kuma su ce ahkamul mustanbata minhu, hukuncen da za a cire. Da haka jama'a, in dai malamin hadisi ya amsa sunan shi malamin hadisi, wanda abun mamaki mu a ƙasar mu ma ba a san malamin hadisi ba tukuna, dan wanda yazo yana karanta mutane kissoshi kawai sai a ce wannan ya iya hadisi, to kaga tun daga nan aka shiga fitina. Ma'ana yanzu tukuna definition na malami, waye malami, wannan yayi mana wahalar ganewa. Shi yasa kuma wannan abu ne wanda an dade da wannan fitinar, ga hadisi nan cikin sahihu Muslim, wani ya je yayi kisan kai ya kashe mutum 99, yace jama'a ku nuna mini malami in yi fatawa, sai sai ga wani yana dukufa yana ta ibada, sai suka nuna mishi. Su mutane a wurin su wanda ya sanya rawani ya malamalin ya tarbiyya ya sa kandiri ya kaza ya kaza ya kaza kamar yana tashi, shikenan sai a ce wannan shine babban malami. Ma'ana malanta asalatan ita ce samuwar karatun da zai haifar da tsoron Allah, to asalin malanta kenan. To idan ta kai kuma a ƙarƙashin wannan ilimin da ya haifar da tsoron Allah, kana iya fitar da wasu hukunce-hukunce saboda hikima da Allah ya baka, to sai kuma a ce malami, ma'anan malami masanin Allah. To mutafaqihi kuma wanda ya fahimci addinin Allah. Ina fata an gane. Allah ya taimaka. Malam yace bayanu istinbat al-fawaid, bayani game da hukunce-hukuncen da za a cire a wannan hadisi. Minha, daga cikin hukunce-hukuncen da za a cire a wannan hadisi akwai ad-dalalatu ala tafadul ahli al-imani, wa minha ad-dalala aw ad-dilala ala fadilati Umar radiyallahu anhu. Wannan hadisi yana nuna cewa lallai mu'mini akwai bambanci tsakanin su, wannan hadisi yana nuna mana haka. Ko kun fahimta jama'a? Idan baka fahimci wannan ba, baka kudurta wannan ba, to kana da matsala a cikin imaninka, kuma ahlus sunna ba za su yarda da kai ba, don ahlus sunna sun yi ijma'i akan cewa mu'minai darajojin su daban-daban ne wajen imani. Imani ba abu guda bane, wani imanin shi yafi na wani, wani yana ƙasa wani yana sama. Ina fatar mun gane. To lallai ka gane cewa wannan hadisi yana nuna mana akwai bambanci tsakanin mu'mini, wani mu'minin babba ne a wajen imani, wani kuma tsakatsaki, wani ƙasa wani gashi nan dai. Sai ce sannan wannan hadisi yana nuna mana darajar sayyidina Umar, Allah ya ƙara mishi yarda. A ina mun gane haka? Gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ana. To abinda muke so ku gane idan yana daga cikin darussan da yau zamu diba shine, idan nassi na shari'a yazo sai a sallama, sai a amince da sakon da wannan nassin yazo. In wani nassin ya sake zuwa, abinda nake ishara anan shine kada ɗan shi'a su buga kanka, dan shi ɗan shi'a saboda tsabar zindiƙanci, duk hadisin da yaji an faɗi wani falalar sahabi in dai ba Aliyu bane, to ba zai yarda da shi ba, sai ya ce to Aliyu fa. To ahlus sunna ba haka suke ba wajen takririn aqida. Idan aka zo kowa ana fadin darajar shi, sai ka ji kamar darajar wani tafuwa ne, haka kuma al'amarin daraja yake. To amma shi dan shi a zo yake, duk sanda za a ce wani na da daraja, sai an sake cewa amma fa bai kai Aliyu ba, saboda manzon Allah bawan gidansu ne. Ina fata an gane. Yanzu wannan hadisi yana nuna darajar sayyidina Umar. Kana nan wata ran kuma sai ka ji wani hadisi yana bayyana darajar Abu Ubaida, sai ka ji wani hadisi yana bayyana darajar Aisha, sai ka ji wani hadisi yana bayyana darajar Fatima. To kowa darajar shi bata shafi ta wani ba. Ina fata an gane. Amma ɗan shi'a a cikin addinin su, duk sanda za a faɗi wani mai daraja, to sai fa an ce amma fa bai kai Aliyu ba, sannan za su yarda da wannan darajar. Eh, to amma in aka ce yanzu wannan hadisi yana nuna darajar sayyidina Umar, to yanzu wannan bai da alaka da waccan daraja ta Aliyu, da waccan daraja ta Khadija, da waccan daraja ta Aisha, da daraja Abubakar Siddiqu, wannan hadisi da yana nuna Umar yana da daraja. ina fatar mun gane haka abin yake. Sai mallan yace wa minha ta'birur ru'ya, wannan hadisi kuma ya nuna mana cewa akwai fassara mafarki a musulunci. Ya ahlus sunna, ku tashi ku yi karatun sunna. Mutane su san sunna daga gare ku, Qur'ani da sunna da ijma'i sun tabbatar da cewa akwai fassara mafarki. Shehu Usmanu a cikin littafin shi Bayanul Bid'i Shaytaniyya allati ahdathaha an-nas fil millati al-Muhammadiyya yace, na daga cikin bid'a wadda ta yi ƙarfi ta yaɗo a ƙasar Hausa wadda take haramun ce, ita ce mutum ya yi mafarki sai ya dake kawai, ba zai je nemi fassarar shi ba. To sai al-Imam Ibn Khaldun a cikin Kitabul Muqaddima sai ya ce shi mafarki kamar yadda ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasabta shi, yace akwai mafarkin da yake daga Allah ne mai rahma, bushara ce. In Allah ya soka da wani al'amari nan da wata biyar, sai Allah ya fara nuna maka wasu alamomi suna bayyanan maka a ido biyu da a mafarki, don me? Don ka cika da ɗoki da murna kafin abin ya zo. Wannan mafarki daga Allah mai rahama kenan. Akwai mafarki daga shedan, shi ne mafarkin da zaka yi kana faduwa daga sama, ko kana tashi sama, ko wani abu na biyo ka, ko wani mafarki na dannau, ko wani mafarki na sharri. To wannan kuma mafarki ne daga shedan. Sannan akwai mafarki na uku, shi ne hadisin nafsi, abin da ka ya dame ka a zuciya, ko abin da ka ji ya tsorata ka ko ya burge ka, ko abin da ka gani ya burge ka ko ya tsorata ka, daga ka kwanta bacci sai ya sake zuwar maka. To dangane da bayanin waɗannan mafarkai guda uku, na farko sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan kai irin wannan mafarkin duk inda ka haɗu da masoyinka ka gaya mishi, ka ce wa ni fa kullun na kwanta bacci sai in ji ana labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, can kuma kafin farka sai in ji ana hajjin bana. To Allah gafarta mallan yaya, sai ce wannan duk inda ka ga masoyinka sai ka ce bana fa muna sa rai, a ce lafiya, ka ce to da na kwanta sai in ji ina mafarkin labbaik allahumma, kafin tayi sai kuma in ji ana hajjin bana, sai kuma in farka sai in ga ina a ɗaki. To Allah dai ya sa albarka. To manzo Allah ya ce duk inda ka ga masoyinka ka faɗa, wannan mafarkin masoya ake faɗawa saboda mafarkin alheri ne, don su taya ka addu'a Allah ya tabbatar maka da alheri. Na biyu kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shedan ne yake so ya tayar maka da hankali ko ya firgita ka. Ina mafita ga wannan mafarkin shi kuma? Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce kar ka gaya wa kowa sai wanda zai iya maka fassara. Kun fahimta? Kar ka gaya wa kowa mugun mafarki sai wanda zai maka fassara. To wanda zai maka fassaran nan daga cikin ladubban da za ka bi kafin ka kai gare shi shine, a ɓarin da kake kwance sadda kai mafarkin, to lokacin da ka farka saboda firgici da tsoro da ya faru a mafarkin, sai kai marmaza sai ka ainihin juya ɗaya ɓarin, ma'ana kana kwance ɓarin dama ne, sai ka juya ɓarin hagu, sannan sai ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sai ka tofar hagu gare ka. So uku kana mai tofawa ba tare da kwalbar da yawu ba, ina ma da zaka yi cikakken ta'awuzi irin ta'awuzin Abu Sa'id al-Khudri daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi, cewa a'udhu billahi samii al-alim minash shaitani ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, wannan shine cikakken ta'awuzi da yafi kowanne ta'awuzi albarka, saboda ya tattaro cikakkiyar ma'ana ta neman tsari din, tana neman Allah ya tsare ka daga shedan hallakakke, daga hauka da batarwa da waka da rikici da yake sa kaga dukkan tattara komai ma na shedan, sai ka tofar hagu gare ka so uku. To in ka tashi sai ka je sai ka gaya wa wanda zai maka fassara. To abin didda ya baka umarni a ƙarƙashin wannan fassarar, to karka saba, domin dama sharadi sai ya zama khabir, sai ya zama masani ƙwararre, ma'ana consultant ne shi. An fahimci wannan da kyau ko? Ma'ana kamar yadda suke cewa Joseph the dreamer, ma'ana Annabi Yusuf ƙwararre game da fassarar al'amarin mafarki. To abinda ake so jama'a, wannan malami ko wannan masani mai yiwa ya ce maka abinda nake so da kai ka ci gaba da addu'a, kana da wani maki ne da ke bin sawunka, ka ci gaba da addu'a Allah ya tsare ka. To sai ka dage, ma'ana duk umarnin da ya baka sai kai kokarin bi. Ina fatar mun gane. Wannan mafarki da biyu kenan. Mafarki na uku ko wannan hadisin nafsi shirme ne, duk abin da ka gani ba gaskiya bane, dama abu ne ka gani ya tsorata ka ko ya firgita ka ko ya baka sha'awa ko ya burge ka ko ka ji da kunnanka ko ka tuna da zuciyarka, sai kuma zuciyarka ko idanka ko kunnanka sai rike sai ka kwanta bacci sai sake zuwar maka wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ba komai bane karka damu da shi to idan kun gane waɗannan bayanai dangane da al'amarin mafarki jama'a sai mu dawo mu ce anan da malam yake cewa wannan na nuna mana hadisin yana fa'idantar da fassara ta mafarki to wanda zai fassara mafarki malamai suka ce na farko lallai ya zama musulmi mai kyakkyawar imani da aqida sannan masani game da ilmomi na alqur'ani da sunna sannan masani game da dabi'u da yadda rayuwar jama'a take domin shi mafarki din yana da alaka da qur'ani da sunna kuma yana da alaka da psychology wato ilmun nafsi yadda mutane suke sai sa kaga al-imamu Muhammad ibn Sirina sai mutane biyu su zo da mafarki iri daya sai musu kuma fassara daban-daban wani yazo yace algafa ta malam nayi mafarki cewa naji ana kiran sallah sai ibn Sirina malamin Imam Malik ne sai yace to zaka je aikin hajji ne shine fassaran mafarkin ka da kaji kana kiran sallah zaka je hajji ne wani yazo yace algafa ta malam nima nayi mafarki naji ina kiran sallah sai Muhammad ibn Sirina yace kai kuma zaka yi sata ne a yanke hannunka sai dalibai suka ce algafa ta malam yaya mafarki dai fassara biyu sai ce na farko salihi ne mutumin kirki mai bin alqur'ani da sunna sai ne mai fassara a karkashin suratu ainihin alhajj wa azzim fil nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatuna min kulli fajjin aniq aya ce take cewa wa az kai shela kai kira ga mutane yace dan haka wannan kira sai ne mai fassara da cewa kira ne na hajji wanda Allah madaukakin sarki ya umarni da shi to na biyu da kace shi kuma yayi mafarki yana jin kiran sallah shi kuma ma'anar mafarkin shi zai sata fa sai ya ce a karkashin suratu yusuf fa azzana mu'azzinun ayyatuha al'iru innakum lasariquna sai mai shele shele cewa ya ku waɗannan karabka ya ku ayarin nan da kuka zo kuka yi ciniki barayi ne ku yace dan haka kun ji yadda al'amarin yake haka al'amarin ya faru wannan shekarar wannan mutumin da shi aka yi hajji shi kuma wannan kafin wani lokaci ya yi sata an yanke hannun shi wannan babban malami ne na al-imamu Malik wanda ya kware akan ilimin fassara mafarki ya koyi karatu wurin manya-manyan sahabbai ana nan wata ran sai imamu Maliku da kanshi yana saurayi sai mafarki yana kwance yana bacci sai ga mala'ikan mutuwa ya gani ina fatan mun gane Imamu Malik ya mafarki ya ga mala'ikan mutuwa. Imamu Malik ya ce waye kai sai ya ce ana malakul maut. Kai ne mala'ikan mutuwa eh sai Imamu Malik ya ce to in kai ne mala'ikan mutuwa yaushe zan mutu. Sai mala'ikan mutuwa sai cure yatsun shi guda biyar haka sai nuna Imamu Malik. Can sai ga sai Imamu Malik sai ga ya bace shikenan. Ya nuna mai biyar ya ce yaushe zan mutu sai dunkule haka. Sai dunkule sai ya bace. Sai Imamu Malik ya tashi a Allah kai mu gari ya waye kenan yanzu sai ai ta salati kuma ai ta fatan Allah ya sa dai to menene wannan kwana biyar yake nufi wata biyar wannan shekara biyar yaya Imam Malik ya sheka wurin malamin shi da gari ya waye ya ce algafa ta malam ga abin da ya faru sai malam ya ce ai ya nuna maka ne cewa kai tambaya daya cikin tambayoyi guda biyar da Allah kadai ya san su inna Allah indahu ilmus sa'ati wa yunzilul ghaifa ويعلم ما في الارحام وما تدري ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت تنبيا ɗaya cikin masaloli biyar da Allah kadai ya sani shi yasa da ya nuna maka yatsu biyar sai ya bace ma'ana bai sani ba to kun ga jama'a mu ahlus sunna muna buƙatar mu samu ƙwararrun malamai gogaggu da suka san fassara mafarki dan su rinka fassara mana me ma'anar kaza Sayyidina Umar a cikin makon da wannan zindiki zai daba mishi wuka sai da ya mafarki ya ga wani katon zakara ya sare shi sai ga matar shi Atika yace nayi mafarki daren da ya wuce ko wani katon zakara ya sare ni me kake gani fassara mafarkin sai yace wani makina ne zai kashe ni haka ku abin ya faru tana cikin masallacin a sallar asuba aka daba mishi wuka waɗannan abubuwan jama'a zamu zo mu same su a inda Imam al-Bukhari zai mana kitabu ta'birur ru'ya akwai littafi su kutun da guda game da fassarar mafarki ku rubuta waɗannan littafai da kanawa suke rubuto muku fassarar mafarki na Umar dan daye na wane ne waɗannan duk tsararru shedanu ne ba su san ma'ana abin da ake nufi da fassarar mafarki ba suna batar da ku ne, masu littafi da suke siyar da waɗannan suna siyar da littafai ne na haramun jama'a. Ku karanta fatawa islamiyya a cikin mujalladi na uku da mujalladi na hudu, malamai sai da suka yi bayani dangane da haramcin siyar da ire-iren waɗannan littafai ɗin, ba halal ba ne ku rinka siyar da su. Za ka je ka ga fassara mafarki sai a ce duk wanda ya mafarki ya ga hankaka to bala'i zai sauka gidan shi, wanda ya mafarki ya ga tsadda to zai haifi mara kunya a gidan shi, wanda ya mafarki ya ga bunsuru to za a yi cikin shege a gidan shi. A ina aka yi wannan? Duk ƙarya ne jama'a, ba da haka ake fassara mafarki ba. Yanzu jama'a zai yi wa a samu wani ƙwararren likita ya rubuta cewa wanda yake fama da ciwon kai ya shafa Nadol, in ciwon kan ya tsanani ya shafa Nadol Extra, in ciwon kan ya tsanani ya kuma kan da dutse. A rubuta haka shikenan, a ce shikenan wannan ya zama shine maga, shine likita, a ce ga likita bokan Turai wannan littafin ya isa. Dole ana duba asbab me ke haddasar da ciwon kai, sannan ya sa a iya ganowa. Dan haka ashe ciwon kai bai da magani kwaya daya, ya danganci sababin shi. Haka mafarki ya danganci wane ne yayi shi, yaya rayuwar shi take. Yasa ku daina batar da mutane. Amma duk waɗannan fitsaran rufa da suka miƙe jama'a, ahli sunna ne suka kwanta, ahli sunna suka tashi suka tsaya, ba wani fitsaran rai da zai miƙe. Dan haka dole ne ahli sunna ku tashi ku yi ilimin alqur'ani da sunna, ku san abin a yadda ya kamata, ku zama ku ne malaman da za ku tashi ku yi wa jama'ar musulmi bayani, ku shiryar da su. In ba haka ba, ƴan bid'a abin da suke so kawai su dan samu wata fa'ida su yi ta rubuta ta suna cin abinci. Ina fata an gane. Allah ya kiyaye. Dan haka fassarar mafarki jama'a gaskiya ce. Allah ya taimake mu. Wa su'alul alimi biha anha. Sannan kuma wannan ya nuna ya halatta a je a tambayi malami amma masanin mafarkin. Dan haka malam bai ce wa su'alul alimi ba kawai, sai ya ce wa su'alul alimi biha, malamin da ya san fassarar mafarkin a je a tambaye shi an ha game da mafarkin. Dan ba kowane malami ne ya san fassarar mafarki ba, sai malamin da ya sani ake zuwa ake tambaye shi. Ina fata an gane. Sannan ومنها جواز إشاعة العالم الصناعة على الفاضل من أصحابه إذا لم يحسن به إذا لم يحس به بإعجاب ونحوه، ويكون الغرض التنبيه على فضله لتعلم منزلته ويعامل بمقتضاها ويرغب الاقتداء به والتخلق بأخلاقه. فنما لن يتي ونن ينانون يا هلت أسام مالمي، sai shi wannan malamin sai ya dubi wani cikin almajiran shi ko mabiyan shi ko jama'ar shi wanda falalar shi da darajar shi ta bayyana, sai ya tashi sai ya bayyana shi a cikin jama'a. Ba dan kuma shi wannan din a sa mai girman kai ba, sai dan me? Sai dan ya zama manufa, ana so jama'a su san wane yana da daraja, dan su rinka girmama shi, su rinka bashi matsayin da ya cancanta, sannan su rinka kwaikwayon dabi'ar shi dan su ma su samu irin waɗannan halaye da waɗannan daraja. Makasudi kenan, wato malami, kamar yadda yanzu nan Sayyidina Umar ya nuna falalawa, falalar Sayyidina Umar ko? To yanzu kenan abin da ake so shine me? Shi Umar ba ya koma yana takama ba, ya ce to kun dai gani daraja ta fara bayyana, kun fara gane ko mu suwaye? Ba haka ake nufi ba. Abin da ake nufi wannan ya bayyana kusan Umar din nan waye, kuma kusan duk yadda mutum ya lalace a jahiliya ko ya zama dan iska a da zai iya gyaruwa ya zama salihi. Ina fata an gane. Sa'annan ku ƙara gane cewa wata hanya wannan bawa ya kai wannan matsayi, kuma ku yi ƙoƙarin kaiwa wannan matsayi don ku samu irin wannan daraja ko fiye da ita. A wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wani daga cikin sahabbai, ya ce wani dan aljanna ne. Wani ya makale mishi sai da ya gano menene yake yi, sai yake sallolin dare yake bi shi kwana uku a tare da shi, ya ga ba abin da yake yi. Sai dai daga ƙarshe tambaye shi, bawan Allah, manzo Allah ya ce kai dan aljanna ne, ni na dauka wasu salloli ne ko wani zikiri ko menene kake kwana yi? Na ga ba, sai kawai ka je sai ka share shimfiɗa ka kai kwanciya ka sai gari ya waya ka tashi kai sallah asuba, asuba ta yi to yaya akai ne, wani abu kake ne? Sai ce ba wani abu da na san ina yi, sai dai yadda ka ga na kwanta dinnan haka nake kwanciya da farar zuciya, ba na kwana da kowa a zuciyata. Ma'ana yanzu kaga wannan mutum da manzon Allah ya bayyana darajar shi, an samu hikimar ta bayyana kenan, wani ya je ya kwaikwaya, ya je ya gano abin dan ya kwaikwaya ko? To abin da ainihin malam yake cewa kenan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. to iya karshen ta'liqin da shi wannan babban malami al-Imam Badruddin al-Aini ya karkashin wannan hadisi kenan a cikin Umdatul Qari babban malami al-Imam Abu Abdullah alamus sunnati wal hadisi yace babun al-haya'u min al-imani yace ga kuma wani babi kunya tana daga cikin ayyuka na imani to kamar yadda nace fa waɗannan babuka jama'a Imam al-Bukhari fa yana lugude ne ga murji'a wato idan murji'a suna jin irin wannan karatun za su yi kamar za su suma saboda dama murji'a akwai sira akwai karambata tsakanin su da ahlus sunna saboda duk abin da ahlus sunna suka yarda da shi game da imani murji'awa ba su yarda da shi ba ma'ana yanzu kunya tana daga cikin imani to tambayar anan ita ce shin kunya sharadi ce daga cikin sharuɗan ingancin imani ko kuwa ita kunya wani juz'i ne bangare ne daga cikin bangarori na imani hakikanin al'amari kunya bangare ce aiki ne daga cikin ayyuka na imani ba sharadi ba ce dan in ka ce sharadi ne kana nufin kenan wanda ba shi da kunya ba shi da imani ko kuma a ce gaba ɗaya ba musulmi bane ba mumini bane sai dai a ce sharadi wato abin nan sharadi ne na kammala ina fata an gane wanda ba shi da kunya ba a cewa bai da imani sai a ce me imanin shi bai kammala ba bai da cikakken imani domin ita wani juz'i ne mun ji a can baya annabi ya ce shu'batun min shu'abil imani ko bishiya dan ba ta da reshe guda ɗaya za a ce ba ta da ba bishiya ba ce za a ce bishiya ce na ƙasashiya to idan mumini ba shi da kunya to sai a ce ya rage wani bangare na daga cikin bangarori na imani dan haka ba shi da cikakken imani qala haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik ibn anas an ibn shihab an salim ibn abdullah an abihi anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama مر على رجل من الأنصار وهو يعذ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان إمام البخاري أكربونا حديثي دقى عبد الله بن يوسف التنيسي الماجرين إمام مالك ونيوان دير قائزونا أكسر دمشق من بيان شعبايا شيكو يتي أخبرنا مالك أخبرنا مالك بن أنس مالك دان انس يا اينهن واتو با ملاباري malaman hadisi suka ce su malamai na da irin su imam al-bukhari irin su imam abdullahi irin su imam malik a wurin su da akhbarana da haddathana da abu dai ne zamu zo mu samu wannan bayanin a cikin babul ilmi insha Allah da kace haddathana da akhbarana a wurin malamai na da kudama'u to duk dai ne amma waɗanda suka zo daga baya irin su al-Imam al-Baihaqi irin su al-Imam an-Nawawi sune suka ce akwai bambanci tsakanin haddathana da akhbarana suka ce haddathana idan malam ya ja baki ya fassara maka karatu sai ka je ka ce haddathana idan ku da jama'a da yawa ne in kai kadai ne malam ya ja baki ya fassara maka kai kadai ne a wurin in ka je sai ka ce haddathani ko ka ce sami'tu amma suka ce ka ce sami'tun tafi amma idan malam ne yake fassarawa kai kake jan baki don ka je sai ka ce akhbarana ko ka ce qara'atu alayhi na ja baki malam yayi mun fassara qara'atu alayhi daya ce da akhbarana amma a wurin mutaakhirina amma a wurin kudama'u duk abu daya ce sannan malamai suka ce wannan dalili ne akan cewa sunan malam dan ka hada da sunan mahaifin shi ba kai laifi ba matukar ba kai ne da nufin tsiwa ko kuma cin mutunci ba saboda ga abdullahi ibn yusuf sunan shi ya bayyana da na mahaifin shi wane ne ya ce mana haddathana abdullahi ibn yusuf bukhari ne ya faɗi sunan malamin shi da sunan mahaifin malamin shi malamin bukhari shi ma da ya tashi sai ya ce me akhbarana malik ibn anas malik dan anas ya ba mu hadisi dalili ne akan ya faɗi sunan mahaifin malik ko amma ai ba dalili ne ba yayi nufin wulakanta shi bane to babu laifi haka address ne wato inkiya ce dan a gane wane malik dan anas shi kuma imam malik yace an ibn shihabin daga dan shihab kaga shi ma ya ambaci sunan malamin shi ya yanke kai tsaye ma ya danganta zuwa ga mahaifin malamin nashi shine al-imam muhammad ibn shihab az-zuhri shi kuma yace an salim ibn abdullah daga Salimu dan Abdullahi, shi ma kaga Zuhuri sai ya faɗi sunan malamin shi da sunan malamin malamin shi. Shi kuma Salim sai ya ce an abihi, ya karbo daga ainihin wato mahaifin shi, wato Ibn Shihabin yake cewa Salim, kuma yana dauke ko na'am. To Allahu musta'an, shi ne na fata an gane. Shi kuma ainihin Ibn Shihabin yace ya karbo daga Salim dan Abdullahi, shi ko Salim dan Abdullahi yace an abihi, ya karbo daga nashi mahaifin, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama marra ala rajulin min al-ansari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa, sai ya gilma ya zo ya wuce wani mutum daga cikin mutanen Madina, wa huwa a halin shi mutumin ya'izu akahu, yane wadan shi wa'azi, ma'anar wa'azi anan shine yane mishi fada, dan haka wata riwaya ta zo ta bayyana yane wadan uwan shi tsawa yane mishi fada, fil haya'i game da kunya, yana cewa kai dai ka cika jin kunya, gashi nan saboda jin kunya ka har mutane sun rena ka, mutane suna cutar ka, ka rage jin kunya, jin kunya ka tayi yawa, kun ga yana mai fada game da jin kunya kenan. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace da'ahu, ka rabu da shi, gina mishi wannan wa'azin, fa innal haya'a min al imani, kunya tana daga cikin imani, dan haka bashi, in ba shi da kunya yayi asara wani bangare ne daga cikin imani, dan haka rabu da shi. Ma'ana wannan irin kunyar ko da ita ana ganin tana cutar da shi, amma kuma sakamakonta ya samu cikakken imani ko, to dan yayi asara wasu abubuwa na duniya, wannan mai sauki ne, da a ce yayi asara wani bangare na daga cikin bangarori na imani, amma kuma a ce ya samu biyan bukatun shi dangane da jama'a, gwamma a ce ya ainihin wato samu cikakkiyar siffa ta imani. Allah ya taimaka. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a lamba ta 500 har wayau 5767, dan haka ya ku ahli sunna kun ji kunya tana daga cikin siffar mu'minai, dan haka kowanne ahli sunna yayi kokari ya siffantu da wannan siffa ta kunya, ba shi daga cikin daraja, ba shi daga cikin daukaka kace kai baka da kunya ko kace kai mara kunya ne, ma'ana kana cewa kenan kai imaninka na kasashe ne, imaninka bai cika ba, akwai wani bangare ne daga cikin imaninka wanda babu kenan abinda kake cewa kenan. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Al-Imam al-Bukhari yace babun, fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahum, ga kuma wani babi dake cewa idan kafirai suka tuba suka zama mu'minai, wa aqamu salata suka tsayar da sallah, wa atawu zakata suka bayar da zakka, fa khallu sabilahum, to sai ku rabu da su kada ku yake su. Wannan dalili ne akan cewa ashe lallai a musulunci akwai imani na fade da baka. Me yake nufi da tuba anan jama'a? Su ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wannan kalma in suka fade ta sun tuba ko ba su tuba ba? Sun tuba. To kalman nan da suka fadi kalma ce ta fatar baki amma imani ce. Sa'annan sai me kuma? Sai ayyuka na imani. To abinda Bukhari yake son ya ce maka shine, dan ka tuba baka yi aiki ba, to da sauran magana tuba bai ba, imani bai ba, don gashi yana cewa fa in tabu, idan suka tuba bai ce fa khallu sabilahum ba, sun tuba eh to su tsayar da sallah su bayar da zakka, to wannan ya tabbata cewa imanin da suka fadi zuciya ta ce ta kudurce, to gabobi sun shaida, to yanzu al'amari ya tabbata kenan. Da haka jama'a ahli sunna imani baya yuwa sai da aiki, daga cikin ayyukan su ne sallah, zakka da makamantansu. To bayan da Imam al-Bukhari ya kawo wannan aya wadda ita ce ta biyar a cikin suratul Tauba, sai kuma yace haddathana Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi qala haddathana Abu Rauh al-Harami Harami ibn Amara qala haddathana Shu'ba an Waqid ibn Muhammad قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الامام واقد دان محمد يتي ياجي بابن شي محمد واتو ينا بادا لبارن ده يكربو daga عبد الله دان عمر شي ولله منزون الله تيرا ده امينچن الله ثبتا غري شي ياتي امرت ان اقاتل الناس ان عمرچه ني ده ان ياقي متاني kagan kana karatu dole ka rinka duba abin da dilala ta iqtirani take hukunta. Yanzu nan da yace an umarce ni in yaki mutane, ana nufin dukkan mutane musulmi da kafirai? A kafirai ake nufi, saboda abin da zai zo a baya don an ce hatta yashhadu alla ilaha illallah, ashe mutanen da suka shaida ba su daga cikin wadanda za a yaka kenan. To wannan hadisi ya kamata ka gane cewa yana daga cikin hadisan da sai ka nemo wasu hadisai sun taka mishi kuloci sannan za ka iya fahimta. Don in ka ce abin da ake nufi kawai da zara an ji an samu kafirai a hausu da yaƙi, to baka fahimci yadda ake fahimtar sunna ba. Za ka ji daga cikin hanyoyin da ake fahimtar sunna jama'a ita ce aljam'u bainan nususi, haɗa nassoshi. Kar ka ɗauki nassi ɗaya a kan fage ɗaya ka rinƙa hujja da shi sai ka gayya nassoshin da za su ƙara tattaka mishi birki da rage mishi kulot idan ya yi faɗi su tsuke shi. In ba haka ba, yanzu ka ce an umarce ni da in yaƙi mutane, sai ka ce to yanzu wannan dalili ne akan cewa da zarar an haɗu da mutane a ci gaba da yaƙarsu, abin da zai tsaye da yaƙin shi ne har sai sun shaida. To in sun riga sun shaidar fa, ɗaya kenan. Na biyu, in ka ɗauki cewa da zarar an haɗu da kafiran waɗanda ba su shaida ba a ci gaba da yaƙarsu, sai ya ce to wannan kuma ya saba ma wasu hadisai waɗanda a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa ga yadda ake harka ta wannan yakin, yaya ake yin ta. Ita ce in kuka je garin da ba musulmi ba, za a tura malamai su shiga su yi wa'azi, su yi da'awa, su yi bayanin musulunci, ba tare da firgita mutanen ba cewa idan fa ba ku musulunta ba to muna nan da tankoki da sojoji a bayan gari za su shigo su hallaka ku. To yanzu an yi ikrahi kenan, an tursasa su kenan. A za a zo a yi wa'azi ne a nuna musu mahasinul Islam, alhiran musulunci. Idan suka karɓa alhamdulillah, idan ba su karɓa ba, idan arna ne baƙaƙe maguzawa sai a yaƙe su, idan kuma kiristoci ne ko yahuda sai a ce to shi kenan yanzu wannan yankin naku ya zama ƙarƙashin mulkin musulunci. Don haka in har kuna son zama to za ku rinƙa biyan jizya, za ku rinƙa biyan haraji game da abubuwan noma da kuke yi, za a rinƙa karɓan taxation wato haƙƙoƙin harkar kasuwanci a wurinku na rumfuna da makamantansu. Idan kuwa kuka ce ba za ku yadda ba, to kuna da ɗayan abu biyu kaci ne, ko dai ku dawo ku shiga addinin musulunci, to ko kuma sai wannan hadisin sai ya aiki, sai yanzu zai aiki shine mai